Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'ada Nomad da Dalol har ma da Niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Rahotanni suna nuni da cewa mai bayo shugaban Amurka mai jiran gado shawara ta fuskar tsaro Michael Flynn ya tattauna ta wayar tarho sau da dama da jakadan Rasha Amurka ranar 29 ga watan Disamba, ranar da shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya kori jakadan Rasha 35 ya aza a kasar takunkumi a zaman martani na kokarin da hukumomin kasar a Moscow suka yi na shishige a zaben Amurka. Wani babban jami'in Amurka ya faɗa jiya Juma'a cewa gwamnatin Obama tana sane da kiraye-kirayen tsakanin Flynn da jakadan na Rasha, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Kakakin shugaban na Amurka mai jiran gado Sean Spicer ya ga manema labarai jiya Juma'a cewa Flynn da jakadan na Rasha sun tattauna ne ranar 28 ga watan Disamba, kuma sun yi magana kan shirya tattauna tsakanin sabon shugaban na Amurka da takwaransa na Rasha bayan da Mr. Trump ya kama aiki, kuma mutanen biyu suka taya juna murnar Kirismeti. Ba sabon abu bane tantubar juna tsakanin gwamnati mai jiran gado da gwamnatin kasashen waje, amma ganin Flynn yayi magana, wato yayi maganar kuma fiye da sau daya a ranar da Amurka ta dauki matakin gayya, zai sa a za'ayar tambaya kan ko Flynn da jakadan na Rasha sun tattauna kan martanin da Rasha take shirin dauka a zaman, wato martanin ta kan abinda Amurka ta yi. Wata kafar yada labarai ta wallafa wata makala da ke cewa sai ta yi matakin na Flynn ya saba dokar Amurka da ta haramta Amurkawa kokarin shishigi ko karkata wata kasar waje wacce take takaddama da Amurka. Wannan doka ta fi shekaru 200 da kafata. A halin da ake ci kuma shugaban na Amurka mai jiran gado a jiya Juma'a ta shafinsa a dandalin Twitter ya sake nanata alwashin da ya cewa gwamnatinsa a cikin kwanaki 90 za ta bayyana rahoto kan zargin katsal London da Rasha ta yi cikin zaben Amurka, wato zaben na Amurka. Ya yi wasu zarge-zarge kan bayanai da ba a tabbatar ba na kaskanci game da shi Trump din, daga nan kuma ya cicciki Hillary Clinton. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai ta Amurka sun tashi daga taron sirri na ba su cikakken bayani a karon farko dangane da shishigin Rasha a zaben na Amurka da aka yi jiya Juma'a, suna fusace tare da bayyana damuwa kan shugabancin hukumar FBI a duk tsawon rikicin, suna tambayan yadda za a yi majalisa ta samu ci gaba kan wannan batu. Dan majalisa Hank Johnson, dan jam'iyyar Democrat mai wakiltar jihar Georgia, ya ce kwarin gwiwar da yake da ita kan shugabancin daraktan FBI ganin irin matsaloli da suke tafi nan gaba ta jijjiga. Dan majalisar ya furta haka ne bayan da daraktan hukumomin leƙen asiri na Amurka James Clapper da kuma daraktan hukumar ta FBI James Comey suka ba su bayanai kan wannan batu a asirce. Comey dai yana fuskantar zargi daga 'yan Democrat waɗanda galibi suke ɗauka cewa wasiƙar da Comey ya rubuta cikin wajajen ƙarshen watan Oktoba, wannan wasiƙar ce sanadiyar faduwar Hillary Clinton. Wakili Hank Johnson ya ce ya tashi daga wajen taron da tambayoyi masu yawa waɗanda bai samu amsa su ba, kuma yana buƙatar a sake shirya wata zama. An samu tsaiko ko cikas kan yunkurin majalisa ta gudanar da bincike kan kutsen da Rashin ta yi a cikin 'yan kwanakin nan. Amma a jiya Juma'a, kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar dattijan Amurka ta sauya matsayar da ta ɗauka tun farko, yanzu ta ce za ta gudanar da binciken katsa London da Rashin ta yi a zaben na Amurka. Galibin wakilai ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai da ta wakilai sun yi kira da a kafa kwamiti na musamman da zai binciki shishigin na Rasha. A karon farko ranar Laraba, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ga manema labarai cewa sai ta yi Rasha ce ta yi kutsen, amma daga bisani kuma ce sai ta kuma wata ƙasa ce. Jami'an Amurka suna jinjina dannawar da sojojin Iraki suka yi a baya-bayan nan zuwa cikin birnin Mosul, mataki da ya tabbatar da rahotannin da suke ce sojojin Iraki sun kama wani muhimmin ginin gwamnati daga hannun mayakan ISIS. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ya faɗa jiya Juma'a cewa sojojin Iraki sun kwace helikoptar lardin Ninave daga hannun yan bindigar na ISIS har ma sun makala tutar Iraki akan wannan ginin. Wannan nasara ce ta fuskoki da dama, inji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Elisa Slotkin. Hakanan a jiya Juma'a rahotanni daga yankin sun nuna cewa sojojin sun kutsa cikin jami'ar Mosul suka kama wata unguwa da ke arewa maso gabashi. Shaidun gani da yanzu suka ce ISIS ta dage ana fafata da ita kuma an gwabza kazamin fada a wasu sassa. Duk da haka ma'aikatar tsaron Amurka tana gargadi cewa a yi taka tsantsan, tana gargadin cewa har yanzu da sauran rina a kaba a fafata da ake da kungiyar ta ISIS. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiyane shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci tawagar shugabannin ECOWAS zuwa Gambia da zammarewa shugaban kasar mai barin gado ya jamme dama ko kuma za a bashi mafakar siyasa idan ya amince zai yi murabus ya miƙa mulki cikin ruwan sanyi bayan zaben kasar da aka yi cikin watan jiya. Jamme ne aka ayyana ya faɗi zaben kasar bayan shekaru 22 da yana mulkinta a zaben da aka yi ranar 1 ga watan Disamba da ya wuce. Ana zargin gwamnatinsa da laifukan cin zarafin jama'a a zamanin mulkin nasa. Adam Barrow, wanda shine lashe zaben, ya ce zai ci gaba da shirye-shiryensa na kafa gwamnati. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Barack Obama ya dage wasu takunkumi kan kasar Sudan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu, sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai magana akan matsalar ciwon kunni, musamman a wannan yanayi na iska da kura da muke ciki, da kuma matakan da ya kamata a dauka domin kare kai. Rahotanmu na biyu zai magana akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni 6 domin kare jarirai kamuwa da cutar tamowa. Shima rahotanmu na uku zai magana ne akan cutar sankarar mama, yayin da rahotanmu na hudu zai mana magana ne akan rabon maganin zazzabin cizon sauro, wato malaria, da ya gudana a asibitocin jihar Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin, muna nan ɗauke maku da ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka, wato USAID, da suka gudanar a garin lafiya headquarter jihar Nasarawa. A yau Malam Ilyasu Salihu Juna zai yi wa taron mata jawabi akan abubuwan da ke kawo zazzabin cizon sauro, wato malaria. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Ciwon kunni matsala ce da aka dade ana fama da ita, a inda wasu ke amfani da al'adu daban-daban domin magani, musamman ta hanyar diga ruwan nono da man girki domin magani ga mai fama da cutar na kunni. Shin ko amfani da irin waɗannan magunguna al'adance da ake yi yana da illa? Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto.
Muhammad Khamis Arab jami'i ne a sashen kula da lafiyar kunni a asibitin Rashid Shakuna a birnin Dutsen jihar Jigawa.
Kamar yadda kika ambata dinnan, likitocin kunni suna ta kokari wajen wayar da kawunan iyayenmu da sauran tijai musamman jama'a da take zaune a karkara. Irin wannan abuwa na al'ada in ka zaga a kasashen Afirka da sauran nahiyoyi muna da su iri-iri. Akwai guraren da har ma kashin shanu ake dauka idan yaro kunnin yana ruwa a dangwalo danyen kashin shanu a sake laftawa cikin kunnin. Abuwa da dama wasu abubuwa da suke da kai danka daga ji ka san ma akwai kazanta a cikin wannan mu'amala. Bitan ta gata likitocin kunni duk sun hana a kunni bai kamata a sa ruwan mama a ciki ko wani man kuli-kuli a ciki ko ta ruwan albasa ko wani kashin shanu ko kashin kadangare duk da irin wannan ba daidai bane. Ba wani abu da suke yi sai ma da kare sukan illata da irin wannan kunnuwa. Kunni mai ruwa daga cikin binciken mu abin da yake jawo shi percentage mai dan girma shine sakacin iyaye su dinga shayar da yara jarirai mama a kwance. Jariri akwai wani tube bututu da Allah ya yi a cikin makogwaron mutum wanda ya haɗu zuwa kunne na tsakiya middle ear. Wannan bututun shi yake ba da dama yayin da mutum yake iska ta hancin shi ta je wannan iskar ta balancing din iskar da ka shiga ta hancin ka da kuma waccan ta wajen duniya ta kunne take kadawa don ka samu ji 100%. Na yara na jariri na su din gajere ne wannan bututun. To daga yayin da yaro ya tsotsi mama sai ka samu yana kwance rabi zai tafi makogwaron shi rabi zai shiga wannan bututu station tube je ya cika cikin kunnen middle ear din. Kwana kadan sai kunne ya kule ga ruwa yana zuba. To ya binciken likitoci da dama kusan sama da kashi 50 na jarire da sauran yara da suke ruwa kunne mai ruwa mafi yawanci shayar da jarire mama a kwance ne. Kuma midwives da sauran nurses namu sun ana ta fadakarwa a asibitoci wajen likitoci ga iyaye masu juna biyu kan cewa ba daidai bane wannan shayar da jariri nono a kwance din. Sannan kuma wajen wanka din ma mafi yawanci wadatai wanki jaririn wadiki da farkon farawa ce za ka samu budurwa ce aka auranta bata kware akan gungun kan jariri din ba. To yau an dulme yaro a ruwa-ruwa shiga cikin kunnan sa yau gobe an sa shi ruwa duru kunnan sa an sani ko ba a sani ba shi ma yakan taimaka gaya wajen kunni da wannan ruwa. Daga can daga ta abubuwa biyun nan namu ba da mama a kwance da kuma wajen yanayin wankan yaro din to sukan taimaka gaya wajen haifar da ruwan banda kuma na infections kwayoyin cutar da za su iya faruwa su ma daban wannan.
Da akwai wani dan datti kamar wani abu mai maiko haka da yake taruwa a kunnuwan mutane. So tadi sai ka ga mutum ya samu ko tsinke ko wata irin auduga din nan da ake nade ta a jikin roba mutum yana sosa kunnan sa da shi. Shin wannan abin yana da kyau mutane su dinga yi ko kuma shi ma yana jawo illa a gare su?
Likitocin kunne ba sa goyon bayan sai da cotton board abin da yake cewa cotton board auduga mai dan tsinke nan da ake sayarwa a cikin kayan jarirai akai kararar asali bature bai ta dan goge kunnan jariri din bane dan goge umbilical cord cibin yaro jariri saboda aka haife shi a sata a cikin spirit wanda aka diluting da ita za a goge ba wai dan a dinga zungumata a kunne ana goge kunne bane wanda yake haifar da mafi yawancin wasu cutukan kunnan su ma. Wasu ma suka dauki gahin kadar da aka cire aka yar akan juji mutum ya dauka ya sa a kunnan sa yana goge kunne da shi shi ma duk wannan dai ba daidai bane. A takaice wannan wax da tun da ake cewa da tun kunne su rigirin kunne suna bukatar kunnanka kamar mota ka inda ka san ba grease sai ka je ka biya kudi an matsa ma grease din to wannan abin da ake kira wax din Allah ya yanka din da aka je a dan daci yana taimakawa wajen kashe kwayoyin cuta bacteria. Sannan abu ne kamar acid ko ga bacteria daga cikin za ta dissolving ma'ana iya kashe ta kuma iya da danko ya kan kama trafficking din da gahi a ciki trafficking din wasu kwayoyin cuta da wasu datti da wasu kuroi da su shiga. So a takaice ba a so a dinga goge shi sai dai yayin taunar abinci da magana da kake yi wanda yawa din Allah yana tsahi burtsu ya fito waje in za ka goge shi ka goge iya kofan waje din karka zunguma abin nan ciki iya kofan waje.
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya sun kara jaddada mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni 6 domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto.
Babban jami'in shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya na kungiyar Save the Children Dr. Muhammad Liman ya furta haka yayin da ya jagoranci manema labarai zuwa ƙauyen Tantagare da ke yankin karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina domin gane wa idanunsu yadda shirin yake tafiya.
Shi nonon uwa abu ne da Allah ya bada shi wanda ba sayan sa ake ba amma sai aka samu yanayin da cewa da yawa ba a yin sa yadda ya kamata. Wannan kuma ya hada da dalilan cewa akwai karancin ilimi ba a san amfanin irin waɗannan abubuwa ba wanda lalle shi ne ya jawo hannun agogo baya. To alhamdulillah ana ta kokari yanzu a wayar da kan al'umma musamman a karkara ana aiki da shugabannin al'umma, malamai da sarakuna domin su wayar da kan al'umma lalle ga amfanin wannan shayarwa din. Dan idan aka bar wannan shayarwa daga farko, to an bar hanyar ma, shi yasa sau da yawa zaka ga cewa yaro idan bai samu kyakkyawan shayarwa ba zaka ga ya fada cikin wannan larura ta tamuwa. Amma idan aka samu kyakkyawan shayarwa musamman daga haifuwan jariri, kuma aka ba shi nonon zalla uwa zuwa wata shida, kuma bayan nan aka ci gaba da shayarwa har zuwa shekara biyu, kuma ya samu kyakkyawan nau'o'in abincin nan da ya kamata, to zaka ga cewa yaro bai fada wannan hadarin ba. Zaka ga yaro ya girma lafiyayye da kuma kyakkyawan yanayi na girma.
Menene fatanka akan wannan shirin?
To fata na shine lalle gwamnati da kuma dukkan shugabanni na al'umma, wanda ya hada da musamman masu wayar da kan al'umma, musamman ma'aikatan watsa labarai da kuma hukumomi masu aikin kai da kai, tsaya kwarai da gaske wajen taimakawa jawo hankalin al'umma amfanin zuba jari a wannan aiki. Domin lalle idan aka zuba jari a wannan aikin, kididdiga ya nuna cewa idan aka samu yaro ɗaya da ya kubuta, to lalle amfanin sa ya ninka har sau 25 wajen ci gaban ƙasa a nan gaba. Don haka dole a haɗa gwiwa da gwamnati, a jawo hankalin musamman gwamnati wajen maida hankalinta wajen shawo kan wannan babban cuta da kuma taimakawa yara su samu kyakkyawan yanayi na abinci.
Shugaban shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya, Dr. Muhammad Liman kenan. Na zanta da wata uwa wadda ta bayyana alfanun da ta samu daga wannan shiri.
Wasila mun tarutan ta gari.
Wannan shiri da ake na fadakar da ku domin samar wa ƴaƴanku abinci mai gina jiki, me zaki iya gaya mana kin amfana da shi?
Ni rai a ciki abin da na fa'ana da shi, ina ba yarinya tare ta kai mu zaran wata 6, ina kada mata koko mai kabri, kuma gagarin kuli na zan daka zan ebo cokali daya in hada mata cikin wannan koko in bata ta sha. Idan tana sha zan riga dauko ruwa ina goreya mata da shi da ta wata 6.
Wannan ita ce haihuwarki ta farko?
A gaskiya ba ta farko bace, wannan ta biyar ce.
Me bambancin ita wannan da kika ba nono zalla da sauran na bayan da kika haifa?
Wanda ban ba ruwa ba ta fi lahiya da bisa ga inda na ba ruwa.
To wani irin kira zaki ga mata ƴan uwankin masu yara?
Ni abin da zan yi kira su ba da haɗin kai, su rinƙa zowa taron da muke yi duk wata-wata, su rinƙa ba yaran su nono ba tare da sun ba su ruwa ba.
Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya.
Sankarar mama na ɗaya daga cikin cutar da ke kisan mata a nahiyarmu ta Afirka. Wannan kuwa yana faruwa ne bisa rashin kula da ziyartar asibiti da wasu matan ke yi. Shu'aibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar ya haɗa mana rahoto akan illolin cutar na sankarar mama.
Domin ƙara sani da neman waye kan jama'a musamman mata, ya sa jin ta bakin ƙwararren likita Dr. Mana Ahmadu na ƙaurar Hassau, illolin cutar sankarar mama ya zuwa kisan mata da take.
Shi ko sankara ko cutar daji ko kansa ƙwayar halitta ce wadda ba ta jinkira sai taɓi. Kenan wadda jiki bai iya kare ta ga wannan yaduwa da take, tana taihuwa ne tana taihuwa yanda ta ga dama. Shi sankara ko cutar daji ga mace musamman dai wajen nononta, ana iya ganewa da shi tun da wuri. Ana iya ganewa bisa ga mace ta dinga binciken nononta, ko kuma lokacin da mace ta je likita. Yana da kyau, kamar yadda in mutum ya je likita yana da kyau a duba tension kishi a ganin baya da hawan jini, haka yake ga mace in ta je likita musamman dai wanda ya zamana ta dora ga shekara 15, a dinga duba mamanta a gani in babu wata alama ta sankaran mama. Saboda sankaran mama tana fara a kadan, mace ta ga wata kunduma sa ta hito mata ga nono wanda bata taka kara ta karya ba, wanda bata ciwo bata komi, kwanata har ta cika wuri ta kai ta bada shifa wanda ake ce ma fata ta lemu. To gaskiya abun yayi nisa, saboda sankaran mama tahiya take a cikin jikin mace, tahiya take cikin jini, kenan tana iya zuwa ko ina a cikin jikin mace.
Wani bi doctor mukan ga idan ta ta'anzara ta kan kai a dace mace nono.
Ba shakka sankaran mama tana da illa ba ƴar kadan ba, ko bayan hidda mama da ake yi, haka sankaran mama tana iya ta kai mace ga halaka. In ta yi nisa gaskiya shan magani ana yi dai gwalgwado don dai a ɗan kyautata rayuwar mace. Saboda idan ba yi haka ba da wuri, da inda ya zamanto ta bi jini ta tayi, ko an dace wannan mama ɗin ba yi magani ba, waccan ta ta cikin jini za ta ci gaba haɓaka har ta kai mace ga halaka.
Gani yadda aka san illolin cutar daji mai kama nonon ɗiyar mata, to ina mata kan riga kan ita wannan cuta ta kwana? Dr. Mana Ahmadu da likita karawa so ya fa yace mana komai kenan
to matakan da ya kamata da dauka shine likitoci sun sha fadi kowace mace ya kamata ta san yadda ake binciken mama inda ta sani ba sai ta je likita ba ita da kanta tana iya binciken mamanta kullun ne mace ya kamata in ta tashi da kwana ko daga nan makonci din ta binciki mamanta lokaci zuwa lokaci ta binciki mamanta ta gani in babu sabon wani abu musamman dai wata kundumasa idan ta hutu tun da wuri in aka hudu wannan yar kundumasa bata je ko ina ba shikenan an raba wannan mata da sankaran mama dan haka binciken mama yana da kyau ga kowace mace ita mama ta kasu gida hudu na dama gida biyu ne na hagum gida biyu ne mace in ta je likita za a nuna mata yanda ake binciken mama yana da kyau ba ko da yaushe bane mahiya mutane ba su zuwa likita sai sun ji ba dadi to lokacin da aka ji ba dadin fa ina jin haraka ta riga ta nisa tun haraka ba ta kai can bane ya kamata a binciki mama a san cewa akwai sabon abu ko babu akwai sabon kundumasa ga mama ko babu wannan bincike da ake yi a duba da wuri a gano ta shine matsayin rigakafi na sankaran mama
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger
Hukumar Bakatma mai yaki da cutar zazzabin cizon sauro cutar sida da kuturta a jihar Bauchi ta raba magungunan cutar malaria asibitocin jihar Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo
da yake bayani Dr. Mansur Dada shugaba mai yaki da cutar zazzabin cizon sauro taron fuka kuturta da kuma sida wato Bakatma
taron watsa labarai dan tayi bayani bisa ga rabon magungunan zazzabin cizon sauro da aka fara a yau kashi na biyu yanzu za ku yi tuna kamar kwana 10 da suka wuce mun kaddamar da kashi na farko na rabon waɗannan magungunan zazzabin cizon sauro so yanzu wannan shine na kashi na biyu a rabon da ake na magungunan zazzabin cizon sauro kuma wannan magunguna an same su ne wajen haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da United States Agency for International Development da akwai kuma wani abin da ake cewa yunkuri ne na shugaban ƙasar America wanda ake cewa Presidential Malaria Initiative so haɗin gwiwa ne na waɗannan guda uku yau magungunan da za a raba a wannan kashi na biyu akwai anti-malaria maganin zazzabin cizon sauro wanda ake ba wa mutane su sha za a raba magunguna miliyan 1,519,680 akwai maganin malaria fansida shi ana ba da shi ne a mata masu ciki don a kare su daga kamuwa daga zazzabin cizon sauro su kuma za mu raba 333,400 akwai abin da ake gwaji da shi na malaria wato RDT kits su kuma za mu raba 1,034,900 waɗannan magunguna za a raba su ne a asibitoci guda 345 a dukkan faɗin ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a nan jihar Bauchi su waɗannan magunguna da za a raba asibitocin nan za a raba su kyauta ne mutum ba zai biya ko kobo ba za a masa test idan test din kyauta idan har mutum yana da shi kuma a rubuta masa maganin zazzabin cizon sauro shi ma kyauta haka kuma maganin da za a ba mata masu juna biyu a wajen awo wannan guda uku da suke sha a wajen awo sau uku a lokacin yawan tsawon awon da suke zuwa shi ma kyauta za a bayar da shi
Dr. Mansur Dada kenan shugaban Bakatma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuma sai lafiya headquarter jihar Nasarawa inda gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya kasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da taron gangamin kiwon lafiya domin faɗakar da mata masu juna biyu da iyaye masu shayarwa illolin cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma irin yadda cutar take yaduwa ga Zainab Babaji wacce za ta gabatar mana da jami'in kiwon lafiya da zai wa taron matan jawabi
sai mutum na biyu wanda zai ba mu jawabi shine Malam Iliyasu Salihu Tunga wanda zai yi magana akan zazzabin malaria ko kuma zazzabin cizon sauro.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Ni zan yi magana ne akan abin da ya shafi zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro ciwo ne wanda ya addabe mutane a bangaren duniya, tsakiyar duniya, wanda ya hada da kasan bakakken fata, baki ɗayan shi da sauran manya-manyan kasashen duniya wanda dai suna tsakiyar duniya. Zazzabin cizon sauro wani irin nau'in ciwo ne wanda yawancin cututtuka da idan mutum ya kamu da zazzabi to yana da wahala a je a yi awo a asibiti ya ketare cewa ba cizon sauro ne ya kawo wannan zazzabin ba. Domin yana da mahimmanci mu san cewa idan mutum yana zazzabi ko mutum yana ciwon kai ba wai a shi zazzabin ko ciwon kai din cututtuka ne masu zaman kansu ba, a'a, zazzabi halama ne na wani ciwo, cewa wani bako ko wani ciwo ya shiga jikin ɗan adam. Wanda mu kamar da ya faru muku tun farko, shi cizon sauro shi ne wanda yake sa zazzabi. Yaya abin ke faruwa? Akwai wata tamatin sauro, ita ce wanda take ɗauke da wannan ƙwayan ciwo, suna nan nau'i kashi hudu, amma daga cikin kashi hudu mu a nan ɓangaren duniya kashi ɗaya daga ciki shi ne ke sa a kamu da wannan zazzabi. Yana kuma sa me a je asibiti domin wannan zazzabi, yana kuma zama sanadiyar kisan mutane baki ɗaya, amma ya fi kashe mata masu ciki da ƙananan yara. Na ce me? Zazzabin cizon sauro na ce ya fi kashe mata masu ciki da ƙananan yara, yara wanda aka haife su ko dai 'yan ƙasa da shekara ɗaya ko kuma 'yan ƙasa da shekara biyar. Ana fahimta ko? To, ya za mu yi mu daga wannan zazzabi? Hanyar da za mu bi mu kare kanmu daga wannan zazzabi shi ne idan muka san abin da ke kawo shi. Rashin tsaftace muhalli na farko, kin kwana a gidan sauro na biyu, ana fahimta ko? Yawwa, wayannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da ke kawo zazzabin cizon sauro. Sannan a wurin keke mata mai ciki, kin tafiya awo a asibiti duka ko da kin kamu da zazzabin cizon sauro, ba za ki san cewa kin kamu da zazzabin cizon sauro ba.
Malam Ilyasu Salihu Juna kenan, jami'in kiwon lafiya a ƙaramar hukumar lafiya headquarter jihar Nasarawa, a inda ya faɗakar da taron mata yanda cutar zazzabin cizon sauro ke yaduwa a cikin al'umma a taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ƙasashen ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya headquarter jihar Nasarawa. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin makarkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Rahotanni suna nuni da cewa mai bayar shugaban Amurka mai jiran gado shahara ta fuskar tsaro Michael Flynn ya tattauna ta wayar tarho sau da dama da jakadan Rasha a Amurka ranar 29 ga watan Disamba, ranar da Amurka ta kakaba a Rasha takunkumi ta kori jakadunta 35. Jama'a sai a mana aikin gafara saboda tangarda da muka fuskanta. Za mu kawo muku cikakken shirin a bari ya huce insha Allah.